Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na hantsi yau ranar Lahadi 31 ga watan shekara ta 2017. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Masu zanga-zanga kallabi ne a kashe lokacin wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da 'yan sandan Iran jiya Asabar. Cikin wani hoton bidiyo da aka fi a kafar sadarwa na ikirarin nuna masu zanga-zangar biyu bayan da jami'an 'yan sandan kwantar tarzoma suka harbe su a garin Dorun da ke yammacin kasar, yayin da zanga-zangar ta koma tashin hankali. Sashen Pasha na muryar Amurka ya bayyana mutanen biyu da aka kashe da suna Hamza Lashni da Hussein Rashno. Wakilin Sashen Pasha ya yi magana da iyalan waɗanda aka kashen. Haka kuma wani hoton bidiyo da aka fi a kafar sadarwa shi ma ya yi ikirarin nuna masu zanga-zangar sun kai wa gine-ginen gwamnati hari, kuma na nuna alamar sun shiga mummunan arangama da aka yi da 'yan sanda. Hotunan bidiyon da ba a tabbatar da sahihancinsu ba a yanar gizo sun nuna yadda dubban mutane ke zanga-zanga a birane masu yawa a ƙasar Iran. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya fitar da rahoton cewa an katsa layukan waya da kuma yanar gizo kafin tsakar daren jiya Asabar. Ta kuma rawaito kafin labaran Iran mai alaka da gwamnati cewa an hana ta yaɗa labaran zanga-zanga kin jinin gwamnati. Kasar Pakistan ta ce kusan kashi 92 na baki ɗaya iyakarta da Afghanistan za a katange ta zuwa ƙarshen shekarar 2018. Da fatan ɗaukar wannan mataki da ta yi ita kaɗai zai kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen shiga ƙasashen juna da 'yan bindiga ke yi suna aikata ta'asa. Wannan aiki da sojoji ke jagoranta an fara shi ne tun farkon wannan shekara, wanda yanzu haka an katange kusan kilomita 150 na wani yanki da ake ɗauka mafi hatsari, inda 'yan ta'adda suka faye ƙetarawa. Jami'ai sun kiyasta cewa aikin zai ci kuɗi kusan dala Amurka miliyan 550. An kuma gina wasu shingayen sojoji da kuma wasu ƙananan gine-gine waɗanda aka zuba na'urorin hangen nesa na zamani domin sojoji su riƙa kula da abin da ke faruwa a kewayen babu dare ba rana. Sai dai kuma Afghanistan ta yi watsi da aikin katangar saboda ba ta yarda da iyakar da aka shata ba tun zamanin mulkin mallaka. Gwamnatin Afghanistan mai mazauni a Kabul ta ce gina katangar zai ƙara yawan matsalar rabuwar iyalai a ɓangarori biyu kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban ɗaruruwan jami'an tsaro da sojoji za a aika birane a faɗin duniya domin su tabbatar da tsaron mutanen da za su taru domin yin maraba da sabuwar shekara ta 2018. A nan Amurka, jami'an birnin New York sun sanar da cewa za su yi amfani da tantancewa mai mataki biyu. Za su girke sojoji a saman gine-gine baya ga karnuka na musamman wajen tabbatar da tsaron dandalin Times Square da aka yi kiyasin mutane miliyan 2 za su hallara domin yin maraba da sabuwar shekara. A birnin Las Vegas kuma, dogarawan tsaron ƙasa 300 ne za su haɗu da jami'an 'yan sanda sama da 1,500 domin samar da tsaro a cibiyar hada-hadar birnin. Sai kuma can kudancin nahiyar Amurka, inda Rio de Janeiro babban birnin ƙasar Brazil, 'yan sanda sun ka shirya jami'an tsaro kusan 12,000, wato kusan ƙarin kashi 20 cikin 100 na jami'an da aka yi amfani da su a shekara ta gabata ranar jajiberin sabuwar shekara. A birnin London kuma, jami'an tsaro ne ɗauke da makamai da karnuka masu yawan gaske za su kula da bukukuwan da za a yi da kuma tashoshin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. A Afirka, bayan wani ɗan bindiga ya kashe aƙalla mutane 9 ranar Juma'a a wajen wata majami'a da ke kusa da birnin Alkahira, jami'an Masar sun ce sun ƙara matakan tsaro ranar jajiberin sabuwar shekara. Kafin labaran ƙasar Rasha ta Interfax ta fitar da rahoton cewa a jiya Asabar an kama wanda ake zargi da kai harin bom na ranar Laraba a birnin St. Petersburg. A rahoton ta fitar a kafar Interfax ta ce lokacin wani aiki na musamman jami'an tsaron Rasha sun kama mutumin da ya tayar da bom ranar 27 ga watan Disamba a wani babban kanti da ke birnin St. Petersburg. Rahoton da ya ce an miƙa mutumin da ake zargi da hannu a kwamitin bincike na Rasha domin ɗaukar mataki na gaba. Harin na ranar Laraba da aka kai da bam a haɗin gida ya raunta ƙalla mutane 13. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin a cewa kafar labaranta.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masarunmu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. A ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu a baban nan mun gabatar muku da wani rahoto kan shirin inganta ilimin kimiyya da lissafi da gwamnatin Najeriya da ƙasar Japan suka ƙulla. Har wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya halarci zaman wani ajin firamare inda ake koyarwa ɗalibai darussan kimiyya da lissafin. Shirin wanda ke ƙarƙashin kulawar cibiyar horar da malamai ta ƙasa ta Najeriya NTI, in ji daraktan cibiyar Farfesa Garba Azare, shirin ya fara kankama. Kamar yadda yi wa Sani Shu'aibu Malumfashin bayani kan yadda shirin yake tafiya.
To su ne suka zo suka yi wannan, kuma lokacin da suka zo akan wannan da suka ga yadda tsarin ita wannan makaranta ta take, suka ce lalle ya dace a yi ɗaya a nan. Su an yi guda biyu ne, ɗaya a nan, ɗaya kuma a ƙasar Kenya, wanda su ne suke koyar da wannan tsari na inganta malamai akan sha'anin kimiyya da kuma lissafi. Bayan sun gama sun yi mana gini wanda yau da safe ka ziyarta ka gani, sun sa kayan aiki, saboda haka ɗalibai suke amfani da shi, mu ma muke amfani da shi, kuma lokaci-lokaci sukan leko su gani.
We arranged one bottle tops under shape too, and we got rectangle shape. We also arranged one bottle tops under shape 3, 4, 6, and 12. We arranged 8 bottle tops to give rectangle in 1-1 form.
Saura ya rage namu, mu muke ta kokarin inganta abubuwan da sayan kayayyakin aiki da sauran abubuwa domin su, amma dai kwanan nan sun sake zuwa sun duba sun ce sun gamsu da yadda ake gudanar da wannan al'amari, don haka suna ga za su sake dawowa su ga kuma wanne tallafi za su ƙara bayarwa domin a ƙara samun ci gaba.
Professor, misali a ce ga ka ga gononin jihohin Arewa kun haɗu ko ma na ƙasa baki ɗaya, wani irin kira za ka yi gare su dangane da mai da hankali da kuma yadda za su ɗan tallafa fawa wannan cibiya taka ga aiwatar da wani shiri na musamman ya zamanto lokacin hutu akalla ko da sati guda a rage turo malamai?
Ba, gwamnoni na kowane jiha suna tallafa mana wajen turo malaman su saboda ƙarin samun ilimi, sannan kuma suna ba su dama domin su karatu waɗansu NCE, waɗansu ma har digiri na gaba. To abinda dai zamu ƙara kira da su shine su la'akari da muhimmancin kimiyya da lissafi, wanda shine yanzu muhimmin al'amari. Kuma ita wannan santa da muke da ita ta Sumashi, irin su biyu ne kadai a Afirka, daga ta namu nan ta Kaduna sai wacce take Nairobi a Kenya. To amma har yanzu jihohi basu bada karfin turo malaman su. Muka samu alal misali kwanakin nan gwamnatin jihar Bauchi ta turo principal na junior secondary school guda 50 suka zo aka yi musu wannan. Haka gwamnatin Cross River da sauransu sukan turo lokaci-lokaci. To kamar yadda na gaya maka, shi wannan tsari ne wanda aka fito da shi na inganta yadda malamai za su koyar. To shi ne aka raba shi gida hudu, akwai 1, 2, 3, and 4. To ya kamata duk wanda ya zo 1 to ya zo 2, kuma duk ya zo 3 ya zo 4. Wa'annan su muke so lallai gwamnoni su tabbatar duk wanda aka turo ya zo circle 1. to lalle a sake turo shi ya zo sakinto siri harfo domin abu ne aka hada su gaba daya wanda idan ba gaba daya ka gama ba ba za ka iya samun damar aiwatar da abin da ake nufi
ta bakin Professor Garba Azare Director General na cibiyar horar da malamai ta kasa dake garin Kaduna tabbas an kamo wani kyakkyawan turba wanda zai ciyar da ilimi gaba Sunshine Malumfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya
wasu rahotanni da ma bayanai daga shugabannin Fulani makiyaya a Najeriya suna aza matsalar sace-sacen shanu kan wasu daga cikin ƴaƴansu yanzu daga cikin shugabannin Fulani a yankin arewa maso yammacin kasar Ardokace Ahmadu Suleiman yana kira ga Fulani da ma hukumomin su tashi haƙan kan baiwa ƴaƴan makiyaya ilimi kamar da ya bayani a wannan hira da ya da Iliya Kure
abinda zan ce akan maganan ilimi wato duk mu wani abinda ma za ka yi a duniya a yanzu halin da ake ciki da wanda bai da ilimi da wanda bai da lafiya kusan tafiyar su ɗaya ne don babu wani abun da zai yiwu yayyu babu ilimi duk wani abun da ka sani sai da ilimi to saboda haka wajibin mu ne in zamani ya zo zamani ya dinka riga to kowane mahaduki ya kamata rigar nan ya sata in ma bai sa wannan rigar ba zamani zai tafi bashi to ƴan uwan mu Fulani lokaci yayi wanda babu wani abun da zai zamu yi ba zamu bar kiwo ba ba zamu saki kiwo ba a dama kaman masu iya magana ai sun ce ndeme ndure jange a wannan a ko ina aka hada taro za a fadi haka to wanda duk aka bari a cikin su to an bar fadiya to wajibi ne duk wani abun da zamu yi mu koma ga ilimi mu koma kuma ga tarbiya yayan mu ilimin nan shine zai taimake mu ilimin nan shine zai samu gaba wanda duk bai da ilimi a yanzu zamanin nan da ake ciki ko gadi ba za a bar shi ba to tunda mun riga mun gane haka mun kuma gane shewa maganan saniya dai yanzu ba gaba aka mika ba baya aka mika akwai mai saniya 500 wanda babu ita yanzu to inda ilimi zai samu yadda zai riki kansa amma in babu ilimi to fa sai dai ya zama yana bara to ƴan uwa ina kira ga ƴan uwa Fulani a rike ilimi kurai da gaske a tashi a sa yaya a makaranta wanda ma mu yanzu muna tunani ya kamata mu sa doka akan maganan sa yara a makaranta maganan ka tashi daga wuri ka koma wani wuri wannan duk an bar wannan wurin in ka tashi daga inda kake kashi zaka tafi ka shiga wani wuri ka je kai kiwo to ina zaka je kai kiwo je jiya kare akwai girezin rizan wanda aka ware wa Fulani girezin rizan din masu karan kansu manoma sun kwace su to saboda haka dole mu zauna wuri daya kowa kowane ba Fulani ya samu inda zai zauna ya kuma wajibi ya tura yayansa a cikin makaranta wannan abu shine zai taimake mu
wani alfanu kake gani kaman ilimin ayyan makiyaya zai iya haifarwa musamman idan aka yi la'akari da kasar mu Najeriya
to ilimi ai a cikin mutanen da muke Afirka babu mutumin da yake saurin daukan ilimi da wurin Bafulatani duk wanda ya sa yaransa Bahaushe da ko wani yaro da yaron Bafulatani Bafulatani zai ilimi ya barka to ilimin nan ai shine zai sa yanzu in ka ji kanka yana ciwo ko ya tsaka yana ciwo ina zaka tafi wajen likita to sai ya zama mu din nan muna da likita sai ya zama kaman ƴan sanda wanda ga abubuwan da suke mu a cikin ƴan sandan nan sai ya zama muna da ƴaƴan mu a cikin custom ya zama muna da ƴaƴan mu to duk wani abun da zaka in fa baka da naka sai yadda akai da kai to ilimin nan shine zai sa mana alfalu babban alfalu duk wani abun da ka sani na rayuwa na duniya dole sai da ilimi saboda haka in baka da ilimi to ba abun da zaka iya yi in babu naka a cikin mai ilimi babu abun da zaka iya yi sai dai kai ta sowa
har yanzu akwai su Fulani da basu dauki muhimmancin ilimin yaya mata ba akwai wata rawa da kuke takawa ganin kun wayar musu da kai
yanzu ma in ka duba a cikin halin da ake ciki kamar yanda aka kai tambayar nan Bafulatani da bai son yarsa ta yi shekara 12 bai daura mata aure ba da bai so kafin ta kai tana shekara 7-8 an daura mata aure to amma yanzu in ka duba abubuwan sun canja mu karan kanmu Fulani zaka duba a cikin makarantun nan akwai ƴaƴan mu wanda suke cikin makarantun nan abubuwan ai suna canjawa to canji shi dole abu in ya baci da yawa bai canjawa sai a hankali insha Allah zai canja me zai sa ya canja wayar da kan Fulani zai sa su canja kuma ko yanzu an fara canjawa
ko akwai wata kira ta musamman da kake da shi ga ma'aikatar da ke kula da ilimin yaya makiyaya ta kasa
to ina kira ga nomadin bangaren ilmantar da yayan makiyaya su daure a cikin maganan da muka yi mun sa babu abu mai ciwo irin jahilci to saboda haka su nomadin muna jawon hankalinsu muna roƙon su don Allah su taimaka inda duk suka ga Fulani sun zauna inda gida ya kai 20 su yi hakuri su je su sa makaranta a wurin makarantan kuma su sa inda zai yi a samu ba Fulatani ya zama shine malamin makaranta ba a dauko wani wanda bai ma son shiga dauji ya zama shine malamin makaranta ba zai je ba sai dai ya zama shi malami ne kawai suna sa malami amma bai karantawa to saboda haka muna jawon hankalin Nomadil muna roƙon su a su kafa makarantun da suka sa kuma su zama akwai mai duba musu malamin nan malamin makarantar nan in yazo ma ya zama sunsuni in ma bai zo ba su zama sunsuni to wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske
wata baiwar Allah tsakanin al'umar Mayola a jihar Kaduna tana daga cikin waɗanda suka koka kan halin da matasa ƴan makiyaya suke a tattaunawa da suka yi da Iliya Kure kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba a wajajin ƙarar watan 10 mu gabatar da wannan rahoton da farko ga abin da wani mazaunin yankin ya fara cewa kafin a zo kanta
sunana Muhammad Adamu batun ilimi dai tsakani da Allah muna da matsalan ilimi saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa bayan wannan yaran da suka samu suka dan fita makarantan wasun su mun tura suka juru saboda zaman yau da kullun irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo shine abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara ga wasu sun zo an kakare a hanya kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba shike zuma ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zuma mana wani abu to shine muna roka don Allah a duba mu munan barayin yankin Mayola don Allah ya kasance an samu koda ba duka ba a samu wasu su da suka samu suka ci gaba saboda a samu madogara
sunana Zainab Yusuf daga nan Mayola in ka duba yanzu yanda rayuwa Fulani muka zama mun kusan mu zama ma wanda za a gwamnati za ta kusa ta yake mu ne don ba ilimi bare ayi tunanin sana'a bare a samu makarantar addini bare ayi tunani a wannan fa Allah ya haramta annabi ya hana to ba karatu ba wani abu kawai sai mutanen mu suna tasowa ba wani abu sai dai sace-sace yana ta kashe su hanyoyi daban-daban wallahi bare ne aure na ya mutu na zo nan garin shekara na ɗaya kenan bana da dawonan da zama mutanen da na sani suna zuwa shago na suna cin abinci wallahi sun zo matasa 10 waɗanda suke matasa ne in suka tashi ko da a fagen faɗa ne yaki wallahi su ne ake alfahari da su amma mai sata ya riga ya ɓata musu kwakwalwa ƙarshe sai ka ji an kashe wannan yau gobe an kace wancan kaga duk wannan ni ana wa ƙaramin fahimta rashin ilimi ne ba ilimi a taimaka mana ta makarantun nan na boko da na islamiyya
na tambayi headmaster makarantar ƴaƴan makiyaya da ke Mayola 2 Malam J Haruna yadda makarantar take
kamar makaranta na akwai yara daga aji biyar har zuwa aji 6 amma ba kujero kasan ma ba yi flow ba sai suna zama a kasa suna addu'a su ma katako suna zama dama an yi ginin ma da ciyawa ganye sai suna zama a kai amma Allah ya taimako wani wasu kungiya bana bodi sun ba da 220 aka gyara wurin amma muna neman gwamnati don Allah ya ma yaya makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a
to rubutu da karatu fa na yaran su
gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da aka ga daga headmaster sai malami dia ba malami a wurin sosai so muna nema don Allah gwamnati ta taimaka a tura musu malamai ishe su malami za su yi musu aiki a wurin
Benjamin Megari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar da kan mazauna Mayola akan muhimmancin haihuwa a asibiti
gwamnati ta gina one nomadic school a Mayola 2 Mayola kauyuka ne kamar kashi uku akwai Mayola 1 Mayola 2 Mayola 3 Mayola 1 da Mayola 3 su suka gina makarantar su community din da kansu ni ma personally a kurin da naje sura gini naje na gani na donate musu kwanuka da suka dauka suka rufin one of the block of classroom a wajen gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai kamar Mayola 1 Mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6 ɗaya ciki ne headmaster to saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin Mayola tana zama a Kaciya so kafin mutum ya bar Kaciya da safe ya ce zai zo makaranta kaga kusan karfe 10:11 saboda yanayin nesar wajen shi kuma principal din ya dan dauka shi headmaster ya yana zama da su so kafin ta zo mutum daya su biyu ne suke daukan aji 1 zuwa 6 to kaga anan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da naje makaranta na farkon a Mayola 2 din yara dai akalla sun kai 400. To kana ga 400 mutane biyu suke koya musu gaskiya akwai damuwa. To a sauran wuraren ma haka, wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tun da can din ba malama, haka shi zai zaga duka makarantun shi uku. Sai ya tara yau sai ce yau zan koya ma class 1. Sauran sun zo kwasa da su yi wasa. In ya koyar anan sai koma ɗayan ya sake koyarwa, ya koma ɗin ya sake koyarwa tun da shi kaɗai ke zama. Saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba. Saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin zai ɗauke ta ya kawo ta ba, kuma shiga da fita 1,500. To nawa take karba ta ɗaukar 1,500 kowane rana daga bakin hanya ba ma daga kaciya ba zuwa wajen, saboda babu gidan da za ta zauna a garin. To kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara.
To shin menene yasa ita wannan malamar ba ta iya zama wannan ƙauyen ba?
Garin babu gidan haya. Ba gidan da zaka ci zaka bada kuɗinka a baka haya. Headmaster din ya gode wuni ba gidaje ne ba shi, kamar ɗaki ne na yara a cikin gidan, so yana dan zama ma da yaran shi ne a ɗaki ɗaya. Yara maza haka. To kaga ita wata can kuma matar aure ce. Ba za ta zo a ce tana zama ku ba, in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba. To kaga na ta damuwan kenan. Saboda na taɓa samun ta ce min gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin. So damuwan ta kenan. Ko ba ina ta ta zauna, dole ta zo aiki kuma za ki koma gida kowane rana. Mutanen garin kuma da aka ba da sabon kantoma suka taso daga ƙauye su zo su dan gaishe shi, sun zo sun gaishe shi. Ni dai ban bisa gungunce ba, amma na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi, suka yi masa murna da aka ba shi wannan kujera, kuma suka bada koki-koken su. Amma tun da suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala.
Kokarin tuntuɓar sakataren ilimi na karamar hukumar Kajuru kan shirin su game da makarantar ya citura. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A farkon watan 11 mun kawo muku rahoton da Lawal Sani ya aiko mana daga Taraba, inda shugaban al'ummar Fulani a yankin Ardo Kiri shi ma ya koka kan rashin malamai da za su karantar da 'ya'yansu, wato 'ya'yan makiyaya. Ganin muna zancen ilimin 'ya'yan makiyayan, muka ya dace mu sake gabatar muku da wannan rahoto.
Wani shugaban al'ummar Fulani makiyaya da ke yankin Gasol a jihar Taraba ya koka da rashin gudanar ayyukan koyo da koyarwa a makarantun 'ya'yan makiyaya da gwamnati ta kafa a yankin.
Ya sunana Ardo Kiri.
A to yayi batun al'amarin ilmantar da yara?
To wallahi muna da ci baya a wannan abu, kandun bamu da irin makarantun nan da ake na 'ya'yan makiyaya. Mun buƙaci mu samu, kuma har yanzu gwamnati dai ba ta yi muna ba wanda ya kamata. Muna kira a gwamnatin jihar Taraba ta taimaka ta dube mu da irin basira, a taimaka mu ma awa 'ya'yanmu makarantun nan wanda za su samu su sako da yaƙi da jahilci ne su yi, saboda su koda jahilci a jikinsu.
A halin yanzu kusan wato yaran suna nan zube kara zube ba karatu kenan?
Wallahi suna nan kara zube ba karatu. Shekaran da ya wuce sai da na ɗauki nauyin malami ma ni nake biya da kaina, yana zuwa yana karantar da yaran mu. To kasan abin da zan kai kake ba wani tallafi na gwamnati, dole ne wani rana zaka zo ka kasa. To abin ya ka kudin da nake biya ya ga ni ma abun ya so ya gagari ni, yanzu dai suna zaune haka kai ba makaranta.
Da na tuntubi shugaban karamar hukumar Gasol Alhaji Yahuza Yayau, yace ita dai gwamnati ta yi rawar gani wurin gina waɗannan makarantu a yankinsa.
Abinda ke faruwa yanzu shine kula da lura da kuma ci gaba da ɗaukaka ainihin makarantun shine ya zama babban al'amari. A maganan da nake yi yanzu, da a ce bayan primary school zai zama secondary school, ni ina zaton a Gasol local government cikin primary school din ɗaya ko biyu za su zama, domin kamar garin Ardo Adamu, kamar Huroboki, kamar Sendirde, wayannan wurare duk akwai nomadic primary schools. To amma babban al'amarin shine gudanar da su da lura da su yana hannun ainihin hukumar primary school board, wanda ita take da hakkin haka. Mu kam kallo ne kawai za mu yi mu ga me ke tafiya mu kawo musu bayanai. To a takaice abinda ke tafiya din loran babu.
Shugaban hukumar ilimi bai ɗaya na jihar Taraba Mr. Yakubu Agbaizo, wanda ya yarda cewa akwai matsalar karancin malamai a makarantun jihar baki ɗaya, yayi bayani kamar haka.
A gaskiya na yadda akwai karancin malamai, amma muna kokarin mu tantance namu malamin ma tukunna mu san su nawa ne, kuma ina ne da ina ne muke bukatar malamai. Yanzu kaje wani makarantar kaga daga shi headmaster shi kadai ne
wasu wurare kaga ko headmaster da mutum daya shi kadai su kadai kawai a makarantar amma sai kaga kudin albashin ma'aikata yana da kima mu kuma ina dole mu san ina ne kudin nake tafiya idan mun yi bincike ayyukan da muke yanzu zai nuna mana a ga wannan malamai suna kasa suna koyarwa a biya su wa'annan kuma sunan su na ciki a biya su ana biyan su amma ba su a makarantar so lokacin da muka zo kara malamai zamu lura da wannan makarantar
a Royo shugaban karamar hukuma Yahuza Yayau yana da kalmomin shawara ga ƴan uwansa makiyaya dake yankin na Gasol
da farko ya kamata a yanzu su fadawa wasu ma ba su kansu ba cewa babu abu kamar ilimi shanu dukiya ne dukiya ba shanu kadai ba akwai wasu sauran dukiyoyi da wasu suke mallaka zaka tar idan ka mallaki dukiya baka da ilimi akan dukiyar ma to za ta zama koyaushe hasara a gare ka a sani zamani yana canjawa ya canja ta lokacin ilimi yana daukan komai su bar abinda duk za su yi su kula da ƴaƴansu su yi makarantu su ilimi wannan shine yafi a ce yaro yana bin shanu yau da gobe wanda shekaru da suka shude dari an yi haka ba wani canji to yaron yayi karatu mana su gani menene canjin
masana harkokin ilimi na kashe din gazawar tanadin ilimi ga al'ummai bai daya na janyo kuma bayar daukacin kasa dan haka ne tabbatar da kowane dan wannan tarayya tamu ya wadata da ilimi haƙi ne da ya rataya bisa shugabanni hukumomi da ma al'umma baki daya Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo Nigeria
mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiba sai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan tara
da potepo lokacin sukizite sati wanne ba kari a duba ko barade suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana ana liya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai daya da guso kasashen kahin
garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hanne na gazato suna samun kari mene kari
ba bayan sakandare din mu akwai na koyon malanta akwai ta sakwata da guso da bidda hanne na bainta tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kapitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
ba inda na gani ba shi ya dane ne ya da tare shi nene da
ba mu yi firamare ba amma mun yaki jahilci mun gane mun ji dadi yakin da shi bende wasu ƴan abubuwa da su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce sa hannunka gaba mai tandu an ka ba mu biro
kuma an ka ba mu tefa ga zato muna magogawa
Masaro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin anan isa Abu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.